والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى باب ومن سورة اقرأ باسم ربك هل يزوجين كتاب التفسير قال يا كاو بابنا سورة اقرأ إتشي سورة العلق إتشي فرقان سورة دعاك سوكرم منزول صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد ابن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما سند الزبانية قال أي ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل لأخذته الملائكة عيانا قال هذا حديث حسن صحيح غريب قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود ابن أبي هند عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء أبو جهل فقال ألم أنهك عن هذا فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزبره فقال أبو جهل إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني فأنزل الله فليدأ نادية سندأ الزبانية فقال ابن عباس رضي الله عنهما والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله قال هذا حديث حسن صحيح غريب وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أولاً حديثي قدابي ديكاو كاركشن ونن سورة حديث فرقو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كاركشن فتن الله مدعوك كنسر في فليدع ناديه سندأ الزبانية wannan ayar kusa aya ta kusa daga karshe a wannan sura yake cewa Abu Jahal ya ce wata rana yace lalle in naga Muhammadu yana sallah sai na taka wuyansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wallahi da ya aikata haka kuwa da mala'iku sun fito karara sun kama shi da an gamsu da ma'ana a fili ma'ana za su yi kace-kace da shi to abin sai ya razana shi ya tsorata tunda ya san manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai fadan abu sai abin da yake gaskiya ne to sai hadisi na gaba shi ma hadisi Abdullahi dan Abbas ne yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sallah din sai Abu Jahal ya zo yace shin ban hane ka da yin wannan abin ba har so uku yana nanatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai bai tanka masa ba sai da ya idan da sallah sai ya fuskance shi gaba da gaba ma'ana ya razanar da shi sai Abu Jahal ya ce ma'ana yana mai cika baki ya ce ka san cewa ina da ana abokan zama su ne annad a shi ne faliyada unadiyahu in an ce nadiya wajen da mutum yake zama tare da abokansa da ƴan uwansa da danginsa ma wanda ba za su bari wani abu ya same shi ba ma'ana zai ɗebo gayyarsa sai Allah ya saukar da aya Allah ya ce faliyada unadiyahu sanada uzzabaniya ya kira wannan gayyar tasa mu kuma za mu kira mala'iku su ne mala'iku waɗanda suke ƙarfafa shi ne Ibnu Abbas radiyallahu anhu ma yake cewa wallahi inda ya kira wannan gayyar tasa to da mala'ikun Allah madaukakin sarki sun kama shi mutane na gani to sai ya tsorata bai aikata haka din ba wannan hadisi ne mai inganci qala babun wa min surati lailatul qadr abinda yazo cikin suratul qadr tace inna anzalnahu. Qala hadathana mahmud ibn ghailan qala hadathana abu daud al-bayalisi qala hadathana al-qasim ibn al-fadl al-huddani an yusufa ibn sa'd qala qama rajul ila al-hasan ibn ali radiyallahu anhuma ba'dama bay'a muawiya faqala sawwata wujuha al-mu'minin aw ya musawwida wujuhi al-mu'minin faqala la tu'annibni rahimakallah fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam uriya bani umayyata ala min banihi fa sa'ahu dhalik fa nazalat inna a'tainaka al-kawthar ya muhammad ya'ni nahran bil jannati wa nazalat inna anzalnahu fi laylatil qadri wama adraka ma laylatul qadri laylatul qadri khayrun min alf shahr qala yamlikuha ba'daka banu umayyah ya muhammad qala al-qasim fa adadnaha fa idha hiya alf shahrin la tazidu yawman wa la tanqus qala hadha hadithun gharibun la na'rifu illa min hadha al-wajh min hadith al-qasim ibn al-fadl وقد قيل عن القاسم ابن الفضل عن يوسف ابن مازن والقاسم ابن الفضل الهداني هو ثقة وثقه يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي ويوسف ابن سعد رجل مجهول ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبدة ابن أبي لبابة وآثم هو ابن بهدلة أنهما سمع زرع ابن هبيش وزرع ابن هبيش يكنى أبا مريم يقول قلت لأبي بن كعب إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال يغفر الله لأبي عبد الرحمن لقد علم أنها في العشرة الأواخر من رمضان وأنها ليلة 27 ولكنه أراد أن لا يتكل الناس ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27 قال قلت له بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالعلامة أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها قال هذا حديث حسن صحيح حديث فرق حديث ديك دا معنى نكار حديث منكر ما لم يسن كيشي haka nan kuma sanadin shi yana da matsala kuma ma abin da ya kunsa haka shine hadisin wato Yusuf ibn Sa'd wanda majhul ne a cikin hukuncin sa wajen malamai yace wani mutum ya tashi ya fuskanci Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu lokacin da aka yi mubaya'a ga Muawiya nan kuma tarihi an yi ta sabani bayan wato shahadar Aliyu ibn Abi Talib radiyallahu anhu bayan kashe shi cewa khalifanci zai koma hannun waye to aka yi ta samun sabani dai tsakanin Muawiya da wasu inda an kashe Aliyu radiyallahu anhu a cikin wannan hatsaniyar sai ya zama Muawiya ya saura daman yankin da yake wato jagoranci a cikin shi shine yankin Sham su daman ba su yi mubaya'a ga Aliyu ba radiyallahu anhu to lokacin da ya koma ga Allah sai aka yi mubaya'a ga Hassan ibn Ali ibn Abi Talib sai ya dau wani lokaci yana shugabanci amma shugabancin bai samu daidaituwa ba saboda rikice-rikice da wannan sabanin da ya taho tun baya to da rikicin ya yi yawa sai shi Al-Hasan ibn Abi Talib ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma sai ya ce shi ya haƙura Muawiya ya karɓi wannan shugabanci to wannan wasu mutane bai musu dadi ba to amma dai wannan yana tabbatar da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wata rana lokacin yana karami shi Al-Hasan din ya zo yana rarrafawa har ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kafafuwansa sai yake cewa inna ibni hadha sayyidun yusliqu Allahu bihi bayna qa'ifatayn azimatayn ya ce wannan dan nawa zai yi shugabanci ko zai zama shugaba kuma Allah madaukakin sarki ta dalilinsa zai sulhunta wasu wato bangarori guda biyu manya-manya daga cikin al'ummata wannan ya tabbatar da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa domin da aka zo shi Al-Hasan radiyallahu anhu ya yadda yayi mubai'a ga Muawiya yace shi ya hakura da mulkin indai akan mulkin ake kashe musulmi inda akwai sabani ana ta kashe-kashe kuma yana yin mubai'a sai wannan rikicin ya tsaya yanzu ake kiran wannan shekarar jama'a amul jama'a saboda tunda aka yi mubai'ar Muawiya ya zama ma'ana sarki shine farkon sarakuna a musulunci shine awwalul muluk shine Muawiya kuma ya kyautata mulkin sa a lokacin wannan shine mahanga ta ahlus sunna wal jama'a wasu suna sukan sa suna zagin sa to mu ba ma cikin wadannan mu muna cewa rabbana fil lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman to mu Muawiya yana daya daga cikin wanda suka rubuta wahayi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cikin kutabul wahayi kuma ya musulunta kafin fatuwar Makka to aka yana ga falala a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowa ya rubuta alqur'ani ba shi yana cikin su to aka ce yana rubuta wahayi ai wannan kadai ya ishe shi to Muawiya radiyallahu anhu lokacin da Hassan ya masa mubaya'a sai wani mutum wai ya tashi sai ya ce ka bakanta fuskokin mu'minai kaga ire-iren wannan sune yan tawayen ya ce ma Hassan ya bakanta fuskokin musulmai ma'ana ya kawo duhu a cikin al'umma ko kuma ya kai mai bakanta fuskokin mu'minai wannan ai suka ne ga sahabi dan Hassan da Hussein sahabbai ne saboda an haife su zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi wayo a lokacin shi har sun san shi har ma shi Hassan yana cewa hadithu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito hadisai da haka sahabbai ne sai yake ce ma mutumin kada ka soke ni Allah ya jin kai gare ka domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna Allah ya nuna masa mumbarin sa wato da Banu Umayya za su hau sai abin bai masa dadi ba to wannan yana daga cikin abin da aka yi suka a wannan hadisi domin an kawo hadisin ne a karkashin inna anzalnahu fi lailatul qadr sai ya ce sai aya ta sauka inna a'tainakal kautsar me alaka tsakanin wannan da wancan babu yasa hadisin muttarid ne yana da ma'ana an tabo nan an tabo can sai ya zama kaman maudu'in hadisin bai tafi waje ɗaya ba shi yasa hadisi ne wanda yake munkar malamai sun ki shi ma'ana ya Muhammad ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam mun baka al-kautsar wanda abinda zai zo a cikin suratul kautsar zai zo a gaba ya'ni naharan fil janna wani tabki ne a cikin aljanna an kira shi al-kautsar saboda alkhairin da ke cikin sa da fadin da yake da shi da abin da ya kunsa yace sai kuma inna anzalnahu fi lailatul qadri ta sauka wama adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr sai yace yamlikuha ba'daka banu umayyah ya muhammad cewa banu umayyah za su yi mulki bayan ka ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam sai shi al-qasim din yace da muka kirga shekarun mulkin bani umayyah sai muka ga wata 1000 ne yana arate mulkin bani umayyah da inna anzalnahu wannan hada shi da wannan kaga babu hadi ai wannan ana maganar ma'ana falalar wannan daren ne to kaga maganar suka ne ba za a kawo mulkin su da suka da shi ba ai ba za a kawo suka akan mulkin ba tunda sura tana bayanin falala ne na wannan dare to kanga suka ne ga mulkin ai ba wannan sura za a kawo ba kuma sai a kawo wani abu daban na zargi sai aka rataya shi da sura to amma abin da suke faɗa shi ne cewa da suka kirga mulkin bani umayya sai suka ga mulkin wato bai wuce iyaka wannan wata 1000 ba ma'ana suna nufin daga lokacin da Muawiya ya samu mulki shekara ta wato 40 da wani abu 40 zuwa 41 dan daidai lokacin aka kashe Ali radiyallahu anhu daga wannan shekarar to suka ce har zuwa ƙarshen wato sarakunan Banu Umayya wanda shekara ta 123 ne suce da suka kirga sai suka ga wato ya kai tsawon watanni 83 da wani abu dan wata 1000 shine shekara 83 da wata 4 sai suka ce tsawon mulkin wato da Banu Umayya suka yi kenan amma an ce haka ne abin ya zarce haka tunda a tsakanin su mulkin na Banu Umayya din an samu mulkin wato Abdullah ibn Zubayr abin da ya shafi Makka da wani bangare na Iraki a wannan lokacin ma saboda haka ya fita a cikin mulkin Banu Umayya shi kuma to suka ce dai shekara 84 da wani abu to amma dai ba yi da alaka da inna anzalnahu wannan wani abu ne daban inda ina anzalnahu sura ce da take bayanin falalan wannan dare din to kaga ma in ma za a ce wani abu sai dai a faɗi kila falalan mulkin Banu Umayya dan dai babu wanda yake kubuta daga kuskure ma'ana duk wanda zai yi mulki sai an samu nasarori sai an samu kuma kurakurai ba wai Banu Umayya ba kawai har su abin nan Banu al-Abbas aka yi daulatul Abbasiyya bayan daulatu Banu Umayya su ma sun sami irin waɗannan akwai nasarori da yawa da aka samu akwai kurakurai yanzu ko shugaba ne a ƙasa ba shugaban da zai yi mulkin sa ya gama a ce bai kuskure ba za a ce ai sai Nuhu farko an yi kurakurai ta biyu za a gyara ko kuma ta farko an yi ta da kyau amma ana kurakurai a ta biyu babu wanda zai kubuta daga kuskure babu wani wanda ya sai kubuta daga kuskure in ba waɗanda Allah ya tsare su ba su ne annabawansa su ne ma'asumun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya koma ga Allah madaukakin sarki ba yi da wani abu na suka a cikin jagorancin sa a cikin tafiyarsa domin shi ma'asum ne Allah ya tsare shi Allah ya tsare shi kuma Allah na masa wahayi Allah yana daura shi kuma akan abin da yake daidai ne amma wanda ba annabin Allah ba ba yanda zai mulki a ce yayi mulki ba kuskure a cikin sa kowaye shi saboda haka akwai nasarori da za a samu akwai kuma abubuwa da za a samu na kurakurai a kowane mulki in ba dai mulkin annabawa ba saboda haka wannan bai kai abin da za a yi suka ga wasu ba idan an samu wasu a cikin su sun yi kurakurai wasu kuma sun yi abubuwa na alsai misali kamar shi Muawiya radiyallahu anhu kamar Umar ibn Abdul Aziz wanda daga cikin sarakunan Banu Umayya ne wanda har wasu malamai suna tsame shi ma daga wannan abin nan tsarin suna cewa shine yana cikin khulafa'ur rashidun saboda tsarin tafiyar mulkin sa yayi irin na sahabbai irin tsarin tafiyar mulkin sa domin a lokacin mulkin sa an samu adalci an samu kuma kwanciyar hankali an samu nutsuwa a lokacin shi ne ake ganin dabbobi da ma'ana kuraye suna yawo lokaci ɗaya ɗaya baya cutar da ɗaya saboda adalci kaga kuma a cikin mulkin Banu Umayya ne kaga amma nan da aka ce ai duka mulkin gaba ɗaya ba alkhairi a shi saboda haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama katanga ne musamman shi Muawiya radiyallahu anhu Aisha radiyallahu anha tana cewa Muawiya kamar labulai ne na wata kofa cikin ɗakin da labulan yake sahabbai ne duk wanda ya daga labulan sai ya shiga ciki saboda haka shi ya zama kamar wata kariya ne ga sahabbai duk wanda ya taba Muawiya to sai ya taba sahabbai dan sai ya soki wannan ya ce wannan bai daidai ba yayi wannan bai daidai ba wannan yayi kaza amma in bai taba Muawiya ba bakin shi zai zauna shiru amma da zaran ya fara shiga cewa ai Muawiya radiyallahu anhu bai yi kaza ba yayi kaza to daga nan zai fara cewa su waye suka goyi bayan sa da haka Muawiya ya zama kamar wata katanga ne ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa masu son suka ga sahabbai ko kuma waɗanda suke da ƙarancin fahimta ko raunin imani sai su ɗauko wannan maudu'in musamman sai a ce akan shi za a yi fashin baki tsakanin mulkin Muawiya da sauransu la.
abinda ya riga ya wuce ya riga ya wuce kuma Allah ba zai tambaye ka akan wannan ba. Allah yake tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Shi yasa wasu suna sukan Muawiya din a zamanin Umar ibn Abdul Aziz din yake cewa wallahi ƙurar dokin Muawiya da ta tata, ma'ana ƙurar da ya hau doki ta tashi ya yi jihadi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta fi ka da rayuwarka. Ma'ana ya yi jihadi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma ko ba a ce komai ba a ce Muawiya radiyallahu anhu na farko sirikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne dan ƙanin matarsa ne, kuma yana shiga gidansa sannan ya rubuta wahayi. Kenan ta yiwu a cikin ayoyin da kake karantawa na Al-Qur'ani akwai wanda Muawiya ne ya rubuta. Sai da haka sai ka ajiye Qur'ani ka ce duk ayoyin da Muawiya ya rubuta radiyallahu anhu a cire su baka su. Ba mai zagin Muawiya sai wanda baya son sa abai. Da haka mutum yana son kubuta, yana son tsira a rayuwarsa, to harshen shi ya kubuta daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ma mutanen ƙwarai. Domin kamar yadda wani malami yake faɗa cewa naman malamai guba ne, ai malamai ba su kai sahabbai ba duk matsayinsu, ya ce naman malamai guba ne, duk wanda ya ci wannan gubar ba zai kubuta ba. To ina ga wanda zai taɓa sahabbai? Kuma Muawiya ko kaji ko kazo dai sahabi ne, ko amina sahaba ya rijin sahabbai, to haka mutum bai isa ya tsame shi a cikin sahabban ba. Kuma shi Hasan radiyallahu anhu duk kyawun dangantakar ka baka kai shi ba, shi ya ɗauki mulki ya ce ya bar ma Muawiya. To wannan shi ya sa wasu sai suke baƙin ciki da wannan, shi ya sa suke cewa Al-Hasan radiyallahu anhu a wajensu kenan suka ce bai girmama wannan matsayin ba, ya ɗauki abin da yake nasu ne ya bai wa wani. Shi ya sa suka ce Husain radiyallahu anhu shi ya fita ƙwato wannan abin, haka sai ya ce labbaika ya Husain, ba ruwansu da Hasan. A to kana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jikokinsa da ya fi so, kuma ka ce kana san ɗaya baka san ɗaya, me kai kenan? Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yake so na ya so, duk wanda ya so ki ya so ni, to amma ana san ɗaya ba a san ɗaya. Kullum an tashi wani biki ko wani abu sai a sa Husain Husain, to ina Hasan din? Kuma shi ne babba, haka mu ba ma bambantawa tsakaninsu. Da Hasan da Husain dukkansu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne, kuma suna da matsayinsu da darajarsu da Allah ya musu. In an ɗauka kaɗai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a kansu yake cewa Al-Hasan wal Husain sayyida shababi aljanna, cewa Hasan da Husain su ne shugabannin samari a gidan aljanna. Wannan kaɗai in aka bar shi ya isa, amma wani zai zo ya raba su ciki ɗaya suka fito, mahaifiyarsu ɗaya, mahaifinsu ɗaya, kakansu ɗaya, to me za a raba su? Kuma a in ka cire ɗaya kamar ka cire ɗaya ne, in ka cire ɗaya kamar ka cire ɗaya ne. Saboda haka mu dukkansu a wajenmu sahabbai ne, kuma suna da matsayinsu, kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkansu a wajenmu masu adalci ne. As-sahabatu kulluhum udud, dukkansu masu adalci ne, adilai ne. Amma kamar yadda mutane suke, su ma mutane ne, suna iya yin wani abu da zai zama ba a kan daidai yake ba, amma dai daidai ɗinsu ya fi ba daidai ɗinsu yawa ba. Daidai ɗin sahabbai ya fi ba daidai ɗinsu yawa ba. To mutum zai zo yana ta sukan sahabbai, shi in ka ɗauki rayuwarsu ka ɗauna ga ma'auni ba abin da ya yi na alkhairi, to ya zage su. Wannan kadai ya isa ya rusa masa duk alkhairin da ya yi. Dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani ya ce la tasubbu ashabi, ya ce kar ku zagi sahabbaina. Kuma Muawiya yana cikin sahabban, Uthman yana cikin sahabban, Umar yana ciki. To ya ce kar a zage su, wani ya zo ya ce sai an zaga. Wani kuma ya ce ai ba zagi ba ne, mutum ne ya yi laifi kace faɗan laifinsa. Haka suke fakewa da wannan abu. Eto yanzu in iyayensu ne suka yi laifi suna faɗan laifin iyayensu? Iyayensu ba suna laifi ba? Yanzu akwai wanda zai fito yana faɗan laifin ubansa a cikin kasuwa? Wallahi babu. ba wanda zai yi wannan idan ba haifin sa makarnaci ne ba zai zo yana fitan wannan karna a cikin kasuwa ko kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai sun wuce iyayenka sun wuce iyayenmu da haka duk wanda ya ki sahabbai ka mishi nasiha idan nasiha ba ta mishi amfani ba sai ka kaurace masa ma'ana babu alkhairi a tare da shi duk wanda zai ki sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu alkhairi a tare da shi su dai su al-Hasan din su ne ƙananan sahabbai amma a wajen ahlus sunna wal jama'a dukkanin sahabbai suna da wannan daraja din sawa'un karami ne ko babba mace ce ko namiji bawa ne ko da haka ba a bambanta su ba a bambanta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka wannan hadisin yanda aka dauko fasara inna anzalnahu aka daura masa wannan ganin wasu mutane tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ai ya fassara alqur'ani kuma wannan sura tana cikin surorin da ya fassara kuma bai fassara ta da banu umayya ba da haka kenan fassara wasu ce wasu ne suka bada wannan fassara dan haka sai su rike wannan fassarar kasu tunda ta ci karo da fassarar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace an yi ta maganganu ma akan wato shi kanshi Al-Qasim din cikin wanda suka rawaito da shi Yusuf ibn Mazin din an yi ta rikici akan sanadin da ke wasu ce tsika ne ma'ana amintacce ne a wajen wasu malamai shi kuma wanda yake gabansa shine wanda ba a san hukuncin sa ba shi yasa shi ma Imam Tirmidhi yace wannan hadisin da wannan lafazin ba a san shi ba sai da wannan lafazin ma'ana bai da wata hanya da za ta karfafe shi sosai hadisin gaba hadisi ne na wato Zir ibn Hubaysh tabi'i ne radiyallahu anhu rahimahullahu ana kiran shi Abu Maryam ya riski sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace daga cikin wanda na riska shine Ubay ibn Ka'ab kuma malamin alqur'ani ne tun daga Asim da ake cewa Afsun an Asim Asim ya rawaito daga wajensa da haka waɗanda suke samun sanadi na alƙur'ani daga malamansu zuwa waye wani yana ƙarewa zuwa Zir ibn Hubaysh zuwa Ubay ibn Ka'ab wani kuma zuwa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu mu duk sanadin da muke da shi na ƙur'ani ta wannan hanyar to Ubay ibn Ka'ab an tambaye shi cewa ɗan uwanka Abdullahi ɗan Mas'ud ma'ana abin nufi da ɗan uwa Allah madaukakin sarki ya hada su yan uwantaka haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada su yan uwantaka yace yana cewa duk wanda wato ya raya wata gaba ɗaya na Ramadan wanda ya raya wata gaba ɗaya na Ramadan bai cire wata rana ɗaya ba ya fifita ta akan saura yace wannan shine zai riski Lailatul Qadr sai shi Ubay ibn Ka'ab radiyallahu anhu yace Allah ya jin kai ga Abu Abdurrahman Allah gafarta masa to kaga yanda suke kenan sashin su suna bi masashin su addu'a ta alkhairi wani kuma yazo a bayan sa yana zagin su yace ai shi Ibn Mas'ud din nan inji Ubay ibn Ka'ab kenan dukkan su makaranta ne kuma malamai yace shi Ibn Mas'ud ai ya san cewa Lailatul Qadr din nan a ƙarshen Ramadan take ma'ana ba a farkon ta ba kuma ya san cewa a daren 27 amma dai sai ya neman masa uzuri ya ce abinda ya sa ya ce bai iyakance ranar ba baya so ne mutane su sakantance mutane su yi lullar mutum ya zauna a azumi ba zai yi ibada ba sai 27 ta yi tunda an ce ita ce Lailatul Qadr sannan sai ya rantse ya ce kuma ba zai yi bakance a rantsuwarsa ba ma'ana ba zai kafara rantsuwarsa ba cewa wallahi ranar daren 27 ita ce Lailatul Qadr in ji shi Ubay kenan Ibn Ka'ab akwai saɓani sai shi ya ce sai na ce mishi a me ye dalilinka na faɗan haka in ka ce 27 ne sai ya ce alamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan shine aya a nan ma'ana alama aw bil alama shine a daren Lailatul Qadr in gari ya waye rana za ta fito ba ta da kaifin haske, ma'ana za ta zama tana dishewa. A wannan yana daga cikin wasu alamomi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka samu na Lailatul Qadr. Ya gaya musu irin wannan kuma aka wayi gari aka samu haka. To amma abin da ya fi rinjaye shi ne cewa wannan daren ma'ana ya tanakkal yana tashi ne daga wasu kwanaki zuwa wasu kwanaki, ba yi da kwana guda daya da za a ce iyakantacciya. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa yake cewa iltamisu ha fil ashr al awakhir min ramadan, ku neme ta a goman ƙarshe na ramadan. Haka nan ya sake cewa ku neme ta a cikin ma'ana ɗaiɗaikun kwanakin goman ƙarshe, a wani ruwayan kuma a bakwai ɗin ƙarshe, ma'ana kwanaki bakwai na ƙarshe. Don haka ba ta da iyakantacce, amma daga cikin wata alamu wanda suka shuɗe a zamanin shi ya gaya musu irin wannan alamar, shi yasa wanda suka ga wannan alamar ta bayyana sai suka yanke hukunci cewa ranar 27. Wasu kuma sun ce ba haka bane, akwai randa kuma ya faɗi wata alama kuma suka tashi suka ga alamar ba kuma ranar 27 ba. Yake ce musu daga cikin alamunta ruwa yana sauka, sai suka tashi kuma a wannan daren suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah, akwai ma'ana alamar laka a goshinsa na ya yi sallah cikin ruwa. Sai suka ce wannan shi ne alamarta. Amma alamar idan ya kasance kila a lokacin damuna ne azun ya zo, hakan ba a lokacin damuna ba ne ba za a samu wannan alamar ba ne, ko sai dai a samu ɗaya alamar ta dishewan hasken rana. Almuhim rana ce da take tashi daga lokaci zuwa lokaci. To ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu ya fito yake cewa zai gaya musu ranar da take Lailatul Qadr, sai maganganu suka yi yawa, ma'ana saboda suna kwaɗayi suna shauƙin su ji wace rana ne, sai ana ta surutu haka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na so na gaya muku amma maganganun da kuke yi sai suka mantar da ni, sai na mance wace rana ce, ma'ana Allah ya ɗauke ta. Da haka kenan kar mutum ya zo ya kwanta ya ta baccin shi a goman ƙarshe ya ce sai ranar 27, da an yi 27 kuma shi ya gama azumin shi kenan, da an yi sauka ranar 27 shi kenan ya ga Lailatul Qadr. Da zai iya zama ranar 28 ne, daren 29 tunda akwai saurayi, sannan zai iya yiwuwa ranar 24 ne daren 25, zai iya yiwuwa ranar 22 ne daren 23, zai iya yiwuwa ranar 20 ne ma daren 21 tun daga farko ma ta zo ta wuce. Mutum ya ce yana tabbacin sai yana jiran 27, ko mutum ne ya je tasha yana jiran mota amma ya fi so mota wacce take da lafiya take da kyau ta zo, har ta zo ta wuce bai sani ya ce ai motar farko ce ta riga ta tashi, sai dai ka dawo gobe. Ai yana faruwa, sai shi ya buga sammakon shi ya je tasha yana gani ya riga kowa zuwa, yana isa sai a ce ai motar farko ta tashi. Saboda haka an buɗe ta ne ba don komai ba, ma'ana aka lulluɓe ta saboda mutane su dage cikin ibada, domin mutane suka gane rana ɗaya ce to za su yi kasala, kowa zai kwanta abin shi ya huta. Qala babun wa min surati lam yakun, abin da ya zo a cikin suratul humaza ita ce lam yakun alladhina kafaru suratu albayyina. Qala haddathana Muhammad ibn Bashar قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن المختار بن فلفل قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البريه قال ذلك ابراهيم. قال هذا حديث حسن صحيح. Wannan hadisin na Anas radiyallahu anhu yace manzo Allah, wani mutum ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yana kiransa, sai yace ya fiyayyen halitta, albariya shine halitta, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fiyayyen halitta wanda yafi kowa alkhairi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba ni bane wannan annabi Ibrahim. A wasu malamai sun bada bayanai kamar haka, suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya furta haka ne ba dan komai ba sai saboda tawadu'u kaskantar da kai ma'ana kaskantar da kai ne yasa ya faɗa haka amma dai babu sabani cewa shine sayyidu waladi adam inda ya san da haka ba maganar kuma sai wani yazo ya faɗa yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna shi ma'ana bawa ne a wajen Allah madaukakin sarki mai kaskantar da kai sai ya kore wannan mutumin da abin da ya faɗa amma ba wai dan ba haka din bane domin ya ce ana sayyidu waladi adama wala fakar ma'ana yana so ya guje ma alfahari yace ni ne shugaban ƴaƴan annabi adamu gabaɗaya ba alfahari ba to aka ya faɗa ne min babin tawadu wasu kuma suka ce a ya faɗa haka ne kafin a sanar da shi cewa shi ne shugaban halitta wasu kuma suka ce ya faɗa haka ne saboda wani matsayi da annabi Ibrahim ya taka da sai da ya taka kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka shi ne matsayin al-kulla cewa takaza Allahu Ibrahima khalila wannan matsayin manzo annabi Ibrahim shi ya fara takawa shi ya fara kai wannan matsayin kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu da haka yana nufin shi ya riga ne wannan matsayin dan haka na bashi wannan girma din sannan kuma kasantuwar annabi Ibrahim uba ne a gare shi domin dangantakar shi tana karewa zuwa ga annabi Ibrahim haka wannan matsayi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya kaskantar da kansa yace a karka faɗa haka ubana ne annabi Ibrahim haka ma'ana min babi tawabu amma ba wai dan ba haka bane don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban ɗan adam gaba daya inda ranar tashin alkiyama idan komai ya kuri hanyoyi suka toshe wahala ta yi yawa damuwa ta tsananta kowa yana neman mafita za a tambayi duk annabawa ba sa iyawa sai shi har su annabawa ma da al'ummominsu suna shiga ƙarƙashin inuwarsa ma'ana inuwar cetonsa to kaga wannan shi yake nuna cewa shi ke gaba da kowa wannan kuma kyauta ce ta Allah zalika fadlullahi yu'tihi man yasha ga shi dai shi ne ƙarshe amma kuma shi ya fi su gaba ɗaya wannan sai masu hassada su yi ta yin hassada su قال باب ومن سورة إذا زلزلت الأرض وإذا زلزلت الأرض أبن يزو تكين سورة الزلزلة قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب أن يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا وكذا وكذا فهذه أخبارها يجي من صلى الله عليه وسلم يا كرم تولنا آية رانندا أتازا تبادى لابارنتا أتازا مكي كنتا مكي رايوا مكي تفيا أكنتا ذات يمغنى ranan da zaka bada labarin kanta sai ya ce kun san menene labarin nan nata da zaka bayar suka ce Allah da manzon shi su ne mafi sani sai ya ce ai labarin nan nata shine duk wani bawa namiji ko baiwa mace ma'ana ƙasa sai ta mishi shaida ranan tashin alkiyama abin babban za ta ce rana kaza a waje kaza wane ya aikata kaza ba ga dole a ji tsoron wata ranar kaga ba za ka ƙaryata ta ba tunda kai ka san ka je ɗin ka aikata wannan abu da haka idan ma ka ɓoye da bakinka Allah zai sa ƙasa ta yi magana in ma ka ƙaryata da harshenka Allah zai sa gabbai su yi magana kamar yadda gabbai suke magana haka nan ƙasa za ta yi shaida Allah ya ce yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun haka nan Allah ya ce alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktumun wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina za su ce mafatar su me yasa kike mana shaida قالوا لا dinga cewa an takana Allahu alladhi an taka kulli shay ai wanda ya fi sa komai yayi magana shi yasa mu yanzu muke magana da aka fatar mutum zata mishi shaida ranar tashi alkiyama Allah shine yake furta komai, shi yake ba komai iko yayi magana. To da ba ai da baki yake magana, to bakin zai yi ƙarya. To Allah yana da ikon da zai hana bakin magana, shine al-yawma naqtimu ala afwahi. Allah yace yau zamu toshe baki. Wa tukallimuna aydihim, sai hannu ya dinga magana. Wa tashhadu arjuluhum, kafafuwan su yi shaida. Bima kanu yaktimu, da abin da suke aikatawa. Dinan ƙasa ma za ta yi shaida. Kaga kada dan adam ya yaudari kansa. Kar ya roƙi kansa ya dinga ganin cewa ai ya je wani waje inda ba wanda ya san shi, inda ba wanda ke ganin sa, inda yake da wata dabara yana ganin wanda suke da wajen ba su da wannan dabara, yayi wata yaudara ko yayi wata cuta ko yayi wani ha'inci ko yayi wani saban Allah, to Allah yana sani. Kuma gaban shi za su yi shaida, ƙasa ma za ta shaida akan haka. Ala babu wa min surati al-hakum at-takasur, abin da yazo a cikin suratu at-takasur ita ce suratu al-hakum. Qala haddathana Mahmud ibn Ghailan, qala haddathana Wahb ibn Jarir, qala haddathana Shu'batu an Qatadata an Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir an abihi annahu intaha ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yaqra'u al-hakum at-takasur. Qala yaqulu ibn Adam mali mali وهل لك من مالك الا ما تصدقت فامضيت او اكلت فافنيت او لبست فابليت. قال هذا حديث حسن صحيح. حديثان من سوره سنا ديوا قام قرانت حديث صار حديث فرق حديث نينا عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يجي يا زوتي اسكي من الله صلى الله عليه واله وسلم yana karanta wannan sura al-hakum at-takasur. Al-hakum daga laha, ko kuma daga laha yalhu lahwan, shine wasa da wargi da abubuwa da ba su da amfani. At-takasur shine wato abin da aka tara yawaita na dukiya da ƴaƴa, kaman Allah yana kwankwasan mutane, yana jawo hankalinsu, yana mai kwabansu da zarginsu cewa dukiyoyin da kuke tarawa da ƴaƴaye sun shagaltar da ku daga biyayyar Allah. Shine ma'anar al-hakum at-takasur. At-takasur shine fa'ili, al-hakum ya shagaltar da ku. Saboda haka abin da kuke da shi na dukiya da ƴaƴaye da duniya ya shagaltar da ku daga biyayyar Allah, shine hatta zurtumul maqabir. Wato suna fassara cewa har kuka ziyarci makabarta. Na abin nufi wannan abin ya shagaltar da ku daga biyayya ga Allah maɗaukakin sarki, to ku tsoraci ranar da za ku auka cikin kabari. Wannan ziyarar kabarin ana nufin mutuwa da shiga kabari. Har sai kun shiga kabari za ku iske, za ku riske abin da kuka aikata na rashin biyayya ga Allah. Wannan ayar tana cikin ayoyin da ake kafa hujja da su na azabar kabari. Shine ma'anar hatta zurtumul maqabir, ai har sai kun shiga kabari sannan za ku yi nadaman abin da kuka aikata a baya. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda fassara hadisin yazo yake cewa dan adam zai dinga furta baki yana cewa dukiyata dukiyata. Wannan ma'anarsa kamar dan adam kullum a cikin neman dukiya yake, bai so wani abu na dukiyar shi ya lalace, baya son yayi wata asara akan dukiyar. Sannan zai kaga yana faɗa mana ya zaka ci min dukiya, mana ya zaka bata min kaya, haka ne ko? Inda zai bada wani kasuwanci ana juya masa ko wata mota ko wani abu, ya dinga ɗaga hankalinsa kenan in aka ɗan samu kuskure. Ma'anar dukiya ta ce zaka ci, ɗan adam zai dinga cewa dukiya ta dukiya ta, ma'ana yana da dukiya, yana da dukiya, yana alfaharin dukiyar tasa ce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shin kana da wani abu ne na dukiya in ba abin da ka bada sadakarsa kuma ya riga ya wuce ba? Ai duk abin da ka bada sadaka ya riga ya wuce, kuma wannan ya zama ba abin mallakar ka ba, ya zama abin da kake neman lada a wajen Allah a gaba. Shine illa ma tasaddaqta fa amdaita, ka riga kai sadaka da shi ya riga ya wuce. To abin da ka riga kai sadaka da shi yanzu kuma ba ya zama dukiyarka ba, ya zama wani abu da kake neman ladan shi a wajen Allah. Wannan ita ce dukiya, ma'ana dukiya tana shiga ƙarƙashin waɗannan abubuwan ne. ko dai kai sadaka da dukiyarka ta nemi lada a wajen Allah ko kuma au akanta fa afnaita ko kuma abin da ka sai abinci da shi ya riga ya kare kita ce dukiyar ai duk dukiyar da ake tara mai ake da ita ba a ci abinci ba a sa tufafi ya ce au labista ko abin da ka siya na tufafi fa afnaita kuma ya riga ya lalace ai ba abin da ya rage kuma ai tunda dama duk an tara dukiya mai ake da ita a sai gida a ci abinci a yi tufafi kome ya rage bayan dukiya wannan a dukiya kuma a duk abin da ya tara sai dai ya bar ma magada kuma ya ce waɗannan su ne dukiya saboda haka kada wannan abubuwan ma'ana dukiya ta yaudari ɗan adam ko samun dukiya ko neman duniya ya shagaltar da shi daga biyayya ga Allah wannan hasara ce ai akwai bayan Allah na kwarai da Allah ya yabe su a littafinsa Allah yake cewa rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat yaqafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar akwai wasu mutane masu bauta ma Allah madaukakin sarki safa da yamma wanda ciniki ko fiye da fiyarwa baya hana su ambatan Allah da tsaida sallah da bada zakka suna tsoron ranar tashin alkiyama to haka ya kamata dan kasuwa ya zama dan kasuwa ne amma mai tsoron Allah ba a hana ka neman duniya ba a hana ka ciniki fiye da fiyarwa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ciniki ai har ma ana zargin shi akan haka wa qalu ma li hadha rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq kace ai wannan annabin yana cin abinci yana yawo a kasuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ne dan ya tsara mutuncin sa haka baya cikin ma'ana kare mutunci mutun ya zauna ya durkushe sai an zo an masa ya tashi ya fita ya tashi ya nema ko da abin da zai nema ba yi da yawa Allah yana sa albarka a cikin sa duk abin da ka nema da hannunka da guminka Allah yana sa ma albarka a cikin sa ko ba yi da yawa shine zaka ga mutun ya shigo wani zaka ga tun daga fakkare haka zai ce wani fada fakkare yake albarka ce Allah ya sa mu ko zai ce wani fada da ko yake a tasha eh to da kenan Allah ne ya sa masa albarka kai da ka tsaya kana ba da labarin ka kiyin da ko meye abun nan dinka shine sai ka dinga ba da labari saboda ka tsaya kallon sa kai ka fi karfin kai ai ba abin da yafi albarka irin abin da mutum ya nema da humin sa min kasbi yadi da hannun shi zai tashi ya nema wani zaka ga wasu samari da suke ban sha'awa zaka ga su da robobi da itatuwa matsayi suke kwashewa wani wallahi in ka ba shi 100,000 ba zai wannan aikin ba yana ga yafi karfin sa kuma waɗannan din yanzu sai su je su nema su ci din su tsare mutuncin su kila je neman alfarma a wajen su ya kila zo neman wani taimako a masallaci su su bayar shi bai bayar ba dan shi bai tashi ya nema ba wani zai ce ai wannan ba sana'a ba amma ya tsara mutuncin shi da ita zai sai abin da yake so zai ci abin da yake so da mutuncin sa bai nema a wajen wani ba haka ne ko wani za ka ga alewar shi ba ta fita 200 ba ya daura a kai yana yawo da ita wallahi ya fi wanda zai zauna yana cika baki annabawan Allah haka suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wani annabi sai da ya dauki hanya ta sana'a ta tsare mutunci musamman irin wannan zamanin da muka shiga ciki mutane musamman mutanen arewa sun koma bara sun kashe zuciyarsu an dauki bara an rataya shi da Qur'ani an ɗibi yara ana kai su yawon bara sai a ce an kai su karatun Qur'ani falla ƙarya ne ba wani karatun da ake kai su wasu gudun nauyi ne wasu gudun nauyi ne yaro ɗan shekara biyu na bara zaka kai shi ko sallah ma yanzu wannan ba wajibi ba shi a kai shi bare kuma abin nan karatun Qur'ani sallah ma ba ta wajabta a kan ba ɗan shekara biyu uku kaga yaro kaman yau zai mutu kan shi duk kora ƙafar shi duk tabar shi kayan shi a yage yana tafiya kaman zai faɗi saboda yunwa wayan ce ya zo neman ta ya zai karanta Qur'ani wannan amma ko ka ajiye mishi Qur'ani ma ba zai iya karantawa ba haka a raba Al-Qur'ani da wannan ba haka ake nema Al-Qur'ani ba su yanzu iyayen in ka ce su zo su yi rawar na wallahi ba su yi ba ba yanda za su yi ka zo ka tsare suka ce su fito suna yawo gida gida suna bara suna neman ilimin alqur'ani ba za su yi ba kuma al'ada ce ta mutumin arewa ai akwai musulmai yarbawa a kudu kuma suna da makarantun qur'ani kuma suna haddace qur'ani haka suke yi suna turo yaran su arewa su zo su yi bara a gidajen mai da tasha da kasuwa da wajen ATM suna turowa akwai nyamurai musulmai kuma suna haddace qur'ani suna turo yaran su bara to me yasa sai anan kaga ya nuna ba qur'anin bane wani abu ne daban saboda haka roƙo da bara da kashe zuciya baya cikin musulunci baya cikin musulunci kuma matakan da aka ɗauka na wasu gwamnonin arewa mataki ne mai kyau na a yi ƙoƙari a daƙile wannan matsalar ya kamata a ƙarfafa su ko da masu suka su mai suka wasu suna nan maɓarnata in an ɗauke irin wannan matakin sai su ce an hana karatu alƙur'ani amma ba su yayansu ba su wannan wallahi yayansu ba su wannan yawa ba ɗansu ko ɗaya da yake wannan yawa in ka ce to kai ina ɗanka a wajen bara babu saboda haka su wannan gwamnoni da suka ɗau wannan mataki in dai da gaske suke yi tsakani da Allah da zuciya ɗaya to su sa a gaba kar su ji tsoron sukan mai suka ko zargin mai zargi wasu za su yi ta zargin su ai sun hana karatun alqur'ani sun hana kaza ba haka ake karatun qur'ani ba duk da yake wannan matakin shi kadai bai isa ya wadatar ba a yi ƙoƙari su makarantun da ake da sunan alqur'ani din a inganta su kamar yadda ake inganta makarantun zamani ko ana inganta makarantun zamani nawa muke kashewa mu kai ƴaƴanmu makarantun zamani to sai mu kashe irin wannan kuɗin in dai da gaske muke yi sai mu sa su a cikin makarantun qur'ani ko kamar yadda babban ma'aikaci ko babban jami'in tsaro ko babban attajiri ko ɗan kasuwa zai ɗauko malami na musamman ya kawo shi gida ya karantar da ƴaƴan shi ilimin zamani to ya nemo malami na musamman da zai karantar da ƴaƴan shi ilimin alqur'ani to da haka sai mu magance matsalar amma mu ba kanmu ba mu ba alqur'anin muhimmanci ba ban ba shi muhimmanci ba sannan su kansu masu karantar da yaran wasu kansu suna bukata a karantar da su shi ma in ya zo gari harkar shi yake kama in ya fita safe su ma suka fita safe sai da yamma a haɗe za ka baya karantar da su komai shi ma ya zo tunanin shi ne a gari da haka zai zo aka haɗa shi da Allah mu ma ƴaƴanmu a kai su su je su samu abin yi amma ba karatun qur'ani ba fakewa ake yaran nan ka tsaya ka tambaye su ni na sha tambayan wasu a cikin su ce kai yanzu izin ka nawa wallahi ba komai babu komai ai mun yi karatun azu kuma ba amma ba irin wannan ba mu mun yi karatun azu na rubuta alqur'ani har na sauke ina rubuta amma ban je bara ba kuma azu sai mu ce ɗauko ɗan shi daga Katsina garin musulmi duk makaranta alqur'anin Katsina da Kano sai ya kawo shi don su karatu qur'ani wannan ba gaskiya bane a wannan ba ko sai ya kai shi ibadan kafin ya karanta qur'ani duk malaman da suke cikin ƙasar Kano da makarantun alqur'ani da alarammomi da suke Kano da Katsina da Sokoto da Zamfara ai duk akwai malamai ai sai mutum duk ba zai karatu qur'ani ba sai ya tafi Enugu wannan ba gaskiya bane haka mu daina yaudaran kanmu musamman mutanen arewa wannan matsalar su ce haka ne ina kira waɗannan gwamnoni da suka ɗauko wannan abu idan da gaske suke yi sun ɗauko shi da zuciya ɗaya to ma'ana su sa Allah a ciki za su samu jagoranci sannan kada su kalli ko su waiwayi sukan masu suka wannan ba za a daina ta ba yau ko kuɗi ka ɗauko ka ba duk mutanen duniya sai an zage ka duk abin da ka yi ballanta ka ɗauko gyara to su ma in da gaske suke yi su tsaya su yi da gaske ɗin bayan sun yi ƙoƙarin magance ko taƙaita yawan waɗannan ɗin a garuruwansu su inganta makarantun alqur'ani in sun yi haka to sun ɗauki matakai amma shi kenan ka kwashe su ka tafiyar da su makarantun alqur'anin suna nan ana yi abin da aka ga dama ba tsari ba doka ba abin da yake tafiyar da su abin zai sake dawowa ya za a sake ci gaba kuma matsala ce ta kowa da kowa wani yana ganin cewa tunda shi ya riga ya taka wani matsayi a cikin al'umma wannan bai shafi 'ya'yansa ba wallahi ta kowa da kowa ce wannan yaran da suka tashi yanzu yaran da ya tashi a cikin tasha ko ya tashi a yawon kasuwa bai san tausayi ba bai san sassauci na iyayen shi ba na su taba shi ya girma a haka cikin fada da jin fushi wannan ba abin da ba zai iya yi ba ba kuma abin da ba zai zama ba sai wanda Allah ya tsare shi da haka ya riga ya saba da wahala zuciyar shi baya tunanin kowa ya ma iyayen shi suke bai san tausayi ba saka dan ya je wani abu wanda yake mara kyau wannan ba komai bane a tunanin sa saboda haka in dai za a tashi a nema a tashi a nema sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makaranta alqur'ani abinda suke wani hadisi da yazo mai inganci su ba makaranta alqur'ani ne a cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa suke su dauko ici su tiyar su zo su dinga ba mutane sadaka da abin da suka samu ba wai su ake ba sadaka ba yanzu dai aka juya aka da abin qur'ani ya zama wani instrument wani abin neman roƙo sai a nemi a yi roƙo da alqur'ani haka su dage su yi abin in daga wani gwamna kuma yana tsoro to nan da yake ji dama yana zuwa wajen malaman ne ya ce to yana so a sauke mishi a tun 1000 da haka ba zai iya hana almajiranci a ganin sa ba ba zai iya hana ba in ya je za a dan mishi wasu abubuwa a hada mishi a ce to ai sai da waɗannan almajiransu za a tara su ma kaza da haka ba zai iya hana ba yana ganin in ya hana ba zai samu wannan abin ba to kaga wasu suna cike da wannan tsoron da haka wani ko ya yi yunkuri zai yi in aka dan zazzare mishi zuwa aka mishi barazana su ce a ba zai hana ba ya karatun Qur'ani amma ba gaskiya ba ne wannan ba shi ba ne tsarin karatun Qur'ani ai akwai makarantu da yawa yanzu da muke da suna Al-Qur'ani ba irin wannan ba yaro zai tashi daga gidan ubansa ya je makaranta Al-Qur'ani ya yi karatu ya koma gida kuma ya haddata Al-Qur'ani ya haddata wani kawai abin da muka dauka muka daura mu kan shi ne cewa shi Al-Qur'ani ba a samun shi sai an yi bara kuma ƙarya ne Allah ya ce wala qad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudhakkir Allah ya kawwace al-Qur'ani wallahi yaran abin da suke nema kawai kudin sabulu kudin wanki kudin me za su yi kaza me za su yi kaza me za su tara an za a koma ƙauyen su kai mai iyayen shi ne ba Qur'ani ba ne ba izu nawa zai yi in ya gama ya koma gida a mishi abin nan bikin sauka ba yanzu a nan makarantun ba aka taɓa samu an yi bikin sauka Al-Qur'ani ba babu ba a yi sai dai in wannan garin ya yi zafi aka ga ba samu a wannan garin sai a yi gayya kuma sai a je garin gaba kenan ba Qur'anin ake nema ba saboda haka abin akwai hatsari sosai gaskiya kuma ya shafi al'umma ne gaba ɗaya al'umma na ce al'umma musamman arewacin ƙasar nan ya shafi arewacin ƙasar nan kuma abu ne da ya haɗu da al'ada a arewa ne za ka tafi ƙasar arewa ka je ka samu mutane sun mamaye ƙofar mai wadata mai hali a gidan ana fito musu da abinci suna ce su ba su da inda zai su nema abinci ana haka a arewa duk wanda ya je arewa ya san wannan za ka ga mutum ya zo da tuntune mai rawani da babbar babbar riga kai ba ka da irinta sai ka zo zai ce ma yau fa ba abin karyawa a gida ina ya samu wannan rigar kai shi kenan kai shi ne bawansa wasu sai riga sun kashe zuciyarsu mutuwar zuciya ne sai a je a zauna a kofar mai kuɗi shi kenan shi ya zo sai ba abin da ya ce rage a basu shi kenan ba a yi da wata sana'a kuma ga sana'o'i yana bakin kofar gidan mai kuɗin wani zai kawo tallan goro wata za ta kawo tallan rogo da gyaɗa me take nema wallahi mutunci suke nema su biya kuma suna gani za a cire a biya a basu kuɗi amma yana zaune ba yi da zuciyar da zai ɗauko wani abu ya yi sana'a haka dama abin da yake haifar da bara wani lokacin akwai talauci babu shakka a wannan akwai talauci yakan sa mutum ya nema to amma manyan abubuwa munana akwai girman kai mutane da yawa suna ganin sun fi ƙarfin su yi wata sana'a yana ganin sana'a kaza ba tashi ba shi haka shi ba zai yi ba to wannan kuwa duk wanda ya yi haka kaga sai ya ƙasƙanta a sai ya ce a bashi dan haka kawai abincin ba zai zo ya same shi ba haka kawai dukiyar ba za ta zo ta same shi ba da haka ba a yi da wani option illa guda ɗaya ya je ya roƙa a bashi haka girman kan ya lalace ya zama na banza ai kuma ta yi wanda zai je roƙon shine wannan ne yawo da farantin a unguwa ko a gari sai ga mutum a cikin gari yana nan yana zaune yace ai yan tirani ne sun shigo shi ke tiranin ba amma kuma su su zuwa sun yi abin sun wuce shi sai ce ai duk garin nan duk gidajen da kake gani na yan tirani ne kai ina naka kai da baka tiranin ba sai ce ai duk baki ne yan tirani ba ka ce faɗa ba eh an ji bako ne dan tirani amma ya tsara mutuncinsa ya gina inda zai shiga ya zauna ya samu abin da zai ci kai da baka yi wannan ba ne kai to al'umma mu ba sa san irin wannan gaskiya sun san cewa damuwa ce kuma ba za su abin nan ba an riga an ɗauki wani rawani an tuntuma a kai sai mutum ya yi sace rigar shi ya buga abin nan ya zo bakin titi rana ta buge shi in ta yi zafi ya koma can da yamma in mai shayi ya zo wucewa wani ya siya mishi shi ke nan in ya tashi zai tafi gida ya zo yana bibiye-bibiye in ya ga wani nan ya ɗan yi shiga mai kyau wallahi yau ba abin da za ki rayuwar kenan wannan shi ne ba wallahi ba yi da bambanci da yaran nan da ake kawo kuma wannan mutuwar zuciya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ya haramta mutum zai yi taro ko zai yi taro ko har ya zo ranar tashin alkiyama babu tsoka ɗaya a fuskar shi saboda mutuncin ya zuge ina irin wannan asara ai wallahi ga ka je ka dauki dutse ka fasa ba akwai mutanen da ba musulmai ba wasu kabilu dutse suke fasa wallahi a je a siya a wajen su dutse ba ka gama mace tana fasa dutse saboda tana neman abin da za ta ci fasa dutse ba dutse yanzu fasa dutse wa zan in ka bi nan hanyar in ka bi can duk akwai a suna hanyoyi to ire-ire wannan suna nan a cikin gari shi ba zai fasa dutse ba to an ji fasa dutse da wahala ka je kai wata sana'a mana shi ba zai yi ba Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhu yana cewa ɗauke dutse ka sa ni na ɗauke dutse daga wani tudu zuwa wani tudu wallahi shi ya fi min sauƙi fiye da ka ce na je na dinga maula a gaban wani yake cewa na ɗanɗana wahalhalu da yawa a rayuwa sahabi ne ba Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhu ya tashi ba ida abin da zai ci amma haka ya je gonar wani da yahudi ya ce yana so da Allah da dino yake nema kana da aikin da zan yi ka ba ni da dino ya ce kwarar jamo ruwa haka Aliyu dan Abi Talib ya ja ruwan nan aka ba shi da dino to kai waye da zaka ce ba zaka yi sana'a ba matarsa yar manzala sallallahu alaihi wasallam Fatima haka take malkade da hannunta take ɗaukar ruwa sai da kanta yayi kanta ita ce fa'ir wanda yake fiyayyen halitta gaba daya masu suna tashi su yi sana yake cewa na ɗanɗana wahala ta abubuwa da dama amma ban ga wahalar da ta wuce wahalar roƙo ba wulaƙanci da ya fi na roƙo ya ce babu irin shi wallahi ko za a baka akwai wulaƙanci a shi zai yi wahala a baka ma haka kawai ba tare da an ma izgilanci ba yana wahala sai wanda Allah ya tsare su wani yana iya bayarwa zuciyar shi daya amma wani ya baka sai ya ce mutane kawai sun ci aiki wallahi sai ya faɗa kuma zo suka biya mutum da ƙarfin shi je aiki ya zo yana bin zai baka ba amma sai ya faɗi wannan magana sai ya haɗa ma da bakar magana ina amfani yake wallahi babu saboda haka mu ma kanmu faɗa mu gyara kanmu duk wanda ya tashi ya nema Allah yana kawace ma in dai zaka tashi ka nema sai Allah ya ma hanyar da zaka samu sauƙin samu haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen wannan damuwoyi Allah maɗaukakin sarki kuma ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya Allah ya azurta mu da wadata ta zuci Allah ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.